بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu domin ci gaba da darussa da aka saba, musamman kuma wannan darasi na karatun littafin Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a wannan safiya ta Litinin 3 ga watan Muharram na sabo shekara ta 1436 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 27 ga watan 10 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Inda muka tsaya kafin dakatawar wannan karatu na yan wata ɗaya da wasu kwanaki ko biyu, muna magana a cikin ta'aliqin da Malam Salih Ali Sheikh kawo mana dangane da karama, ko tun daga ƙarshen shafi na 153 ya yi mana magana akan cewa idza tabayyana hadha fal karamatu qad tahsulu ala yaday ghayri al wali. Daga nan ne ya dauko wani sabon zance wanda bamu karasa shi ba. Yana magana akan cewa ita karama takan faru ko a hannun ma wanda ba wali din ba, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya karrama shi ko dan ya taimakawa addinin musulunci na asali da yake tare da shi. Kuma kumanta ba dai mun yi wannan magana din, yake cewa waqad tahsulu li'asin waqad tahsulu limubtadi'in. Yace za ka iya ganin ma Allah subhanahu wa ta'ala zai gudanar da wani abun mamaki ga wani mai saban Allah ma ko wani dan bid'a, sai abun ya gudana a hannunsa ba dan taimakon bid'arsa ba, a'a sai dan asalin musuluncin da yake tare da shi a lokacin da shi din ko yake tinkarar waɗanda ba musulmi ba a wata tattaunawa. Sai ce wa hadhihi alhalatul qalila innama hiya litaqwiyati imanihi lidha'fihi. Da dama asalin abin da ya kawo wannan magana shine ita karaman nan takan zama domin buƙatar da shi wanda ake gudanar da ita din a hannunsa saboda raunin imani da ke tare da shi dan ya ƙarfafa, ko kuma saboda amfanin wani mai kallansa ya samu wanda yake da kokonto a addini, sai ya ga wani abu mamaki ya faru da sunan addini, ko da shi wannan din ba tsayayye ne sosai akan addinin yadda ya kamata ba ko yadda ake so, to amma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimakawa addinin sai ya gudanar da wani abun mamaki yadda masu kallon nasa za su ga abun mamakin har ya zama cewa ya kwantar musu da hankali kuma sun karbi imani. To wannan ne dai har ya kawo mana maganar Afghanistan a shafin da ke gaba, shafi na 154 da abu labarin da aka kawo cewa lokacin da aka yi yakin Afghanistan wasu sun zo da labarai cewa an ga wasu abubuwan ban mamaki sun auko a hannun masu wannan yaki. Duk da ya kawo mana kuma mun yi maganar wannan. To inda dai yake cewa wa qa'idatu ahli sunna, qa'idar ahli sunna dai a nan shafi na 154 wajen nan ne muka tsaya. Yace qa'idar ahli sunna fi hadha al-bab, a wannan babin qa'ida, in an ce qa'ida shine wata doka, wani tsari wanda baya saba wa juna, galibi haka yake, shi ake nufi da ka'ida, wanda in ka je ka dawo haka za ka same shi a kansa gadan bayan wani abu ke gudana, wato a gadan bayansa kai wani abu ke gudana, shi ne ake nufi da ka'ida. Yace anna ha'ula'i, cewa waɗannan mutane da ake bada labari kamar na Afghanistan din, yuqatiluna almalahidata, ai suna yakar waɗanda ma ba su yi imani da Allah ba ne, tunda ko suna yakar waɗanda ma ba su yi imani da Allah ba kwata kwata. Yace yuqatiluna alkuffar a'da Allah, suna yakar kafirai maƙiya Allah jalla wa ala. Sai ce fa ha'ula'il muslimuna, waɗannan musulmi alladhina yantasibuna ila aslil islam, waɗanda suke dangana kansu zuwa ga asalin musulunci. Yayin da aka ce ga wani musulmi ne yana kare musulunci, har yana yaki da sunansa, ga wani kuma wanda yake kafiri ne, to shi wannan wanda ba wanda yake musulmi din, koda yana da karkata a aqidarsa, in Allah ya so taimakon addinin musulunci, sai kaga ya rinjayar da wannan din koda da wata bid'a tare da shi, saboda asalin musuluncin da yake tare da shi. Wajen rinjayar da shi din kuma wani abun mamaki na iya aukuwa a hannunsa, koda shi ba wali bane. Wannan ita ce abin da yake, wannan ita ce kaidar da malami yake so mu fahimta anan, cewa asalin abin da aka sani dai dangane da karama ta waliyye ce. To amma wani lokacin saboda karfafa imani da zuciyar masu rauni a imani, Allah na iya sa ta a hannun wanda ma ba waliyin ba, saboda kawai lura da taimakon addinin musulunci da yayi ta wani gefe. Allah ya sa kun fahimci wannan guri. To shine sai yake cewa qad yu'tauna shay'an, za iya ba su wani abu minal khawariqi, na abubuwan ban mamaki, la lahum, ba dan su a kashin kansu ba, walakin sai dai li izhari ad-dini alladhi ma'ahum ala aduwwihim, saboda rinjayar da addinin da yake tare da su akan abokan gaban su. To sai ce wa hadha yahsulu aidan fi babil munadarat, nan ma din na san mun yi shi, ina koma ba ne dan mu sake dauko abin yadda yake, mu shigo abin ta kofar da ya kamata kowa ya kara fahimta a inda aka tsaya din. Sai ce wannan har yanzu zai iya aukuwa a babin munazara. Munazara shine abin da mu a Hausance muke cewa muqabala, tattaunawa ta addini tsakanin wani da wani bisa wata sabanin fahimta. Wannan yana kan wata aqida, wannan yana kan wata aqida, sai wannan a tattauna, wannan ya kawo hujjarsa, wannan ya kawo hujjarsa. Ana yin ta a babin sabanin aqida, ana yin ta kuma a babin sabanin fahimta hatta ta fiqihu, haka nan kuma a babin falsafa da ilmul kalam da yake su suka kawo mana ma ita wannan tsari a wurin sa aka samu. An dade ana yin irin waɗannan abubuwa tun zamanin daular Abbasiya, lokacin da aka gina Baitul Hikma da ake fassara littattafai na yarukan Greek zuwa Larabci, aka samu wannan ilmomin falsafan, to aka samu shiga kuma zuwa irin waɗannan abubuwa a tattauna. Ana gane gaskiyar wani addini ko wata aqida ta hanyar kokarin da shi wanda ya yadda da ita zai iya yi wajen kare ta da nuno hujjojinta da fito da su. To shine kawo ake irin waɗannan abubuwa na munazara. To sai ke cewa wannan zai iya aukuwa haka har yanzu a babin irin wannan tattaunawa din. Qad ya'ti shakhsun min al-mu'tazilati, za a iya samun wani ban mu'tazile, yana da aqidar mu'tazila. Kun gani ba mu'tazile ba dan sunna bane, ya karkace wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, aqidu da yawa, wasu abubuwan ma akwai kafirci a ciki duk da cewa malamai ba su kafirta su ba. Misali rashin imani da kaddara da makamancin waɗannan. Sai ce wa yunaziru nasraniyan, sai a samu shi wannan din yana tattaunawa da Kirista akan wasu aqidu. Fayukramu, to sai a iya karrama wannan ba mu'tazila, ya samu wata karama, wani abun mamaki ya auku gare shi, ya faɗi wani abun da zai ja hankalin mutane su yadda da shi bi ashiya, da wasu abubuwa min al-hujaji, na hujjoji, ma khatarat bi balihi, irin abin da bai taba matsarsuwa a zuciyarsa ba, sai Allah ya kawo masa wata hujja. In ba ku manta ba, lokacin da muke karatun Minhaj as-Sunna can baya wasu watanni, mun yi maganar wani abu da ya faru ga Baqillani, Abubakar al-Baqillani, ɗaya ne daga cikin manyan malaman ash'ariyanci, aqidar ash'ariya, ya rasu 403 daidai na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da wani shugaba babba daga cikin shugabannin ko wani sarki ya kira shi daga cikin Nasara, wani sarki ne na Kirista ya kira shi za a tattauna. Shine sai ake tambayarsa ya so ya yi izgilanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi wannan sarki na Kirista, inda ba kuma ta kissar ba. Sai ke cewa da shi, ko ai mun ji ana cewa matar annabin na kuma ana tuhumar ta ma da zina, shi Kirista ne yana so ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ke tambayar shi Baqillani, Baqillani yace eh, kaga ko dama a tarihin dan adam ai mata biyu aka taba tuhuma dama da zina, ɗaya ta zo da dama, ɗaya ko bata zo da da ba. Sai shi sarkin Kiristan ya shiru, saboda abin da yake nufi kaga ba shi ba tuhumar Maryam yake ba, amma dai sai yake cewa a tarihi tuhuma dai a ce an tuhumu mace da zina ai an taba tuhumar Maryam ma ita ba ta da miji sai gashi ta zo da da kaga me mutum me zai ce shi Kirista dole sai shiru an kada shi to wannan irin abun a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jefa wa baqillani wannan tunani kaga wannan ya taimakawa addinin musulunci akan addinin Kirista mun fahimci wannan abu ba saboda baqillani duk aqidinsa daidai bane gashi akan mazhabar ash'ariyya yake shine kawai abin da yake nufi cewa irin waɗannan abu Allah sai ya taimakawa mutum sai ya bashi wata hujjar da bai taba tsammani ba da inda zama yayi tunani yayi karatu ba kila bai hango ta ba amma a lokacin da ake tattaunawa sai Allah jefa masa wani abu sai ya amfani ga addinin musulunci to kaga wannan za a iya sashi a babun wata karama da Allah yayi dan ya daukaka addinin sa ba dan kawai daukaka mutumin ba amma dai kun gane shi wannan ita wannan kisar da inda ta dosa to shine har a lokacin ban manta ba nake ba ku labarin har zuwa wani mutumi da aka yi a India malam rahmatullahi al-hindi har ya hijira ya dawo Makka ya rubuta littafi sunansa izharul haqq littafin nan yana cikin mafi karfin littafai da aka rubuta wajen raddi ga Kirista har zuwa yau din nan hanyoyi ne na hankali masu karfi an fasara shi zuwa turanci wanda kuma yayi amfani wajen musuluntar kristoci da yawa har sai da aka samu wani babban malamin Kirista daga Ingila ya tafi India saboda kawai ya tattauna da rahmatullahi al-hindi a ga yadda za a yi kuma Allah madauki ya gudanar da ikonsa ya karfafi rahmatullahi al-hindi akan wannan mutumi har sai da aka ji kunya shine babban wanda ake ji da shi a zamanin a Ingila aka zo da shi India domin a karya wato mutuncin musulmi a idan taro aka yi daga gaba daya jama'a a gaban jama'a za a yi munazara wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza rahmatullahi al-hindi ya wakilci musulmi shi kuma wancan ya zo daga Ingila ya wakilci kristancin duniya baki daya ya kwashi kashinsa a hannu kamar da bahaushe ke cewa shi kirista din kaga wannan shi ma taimako ne na addini da Allah ya yi ga addininsa koda akwai matsala ta wani abu a wani gefe ga rahmatullahi al-hindi a matsayinsa na dan adam to Allah amin anan ya bashi wannan dama ta ya daukaka addininsa shikenan dai abinda malamin ke so ku fahimta cewa ashe akan sami karamar ta wani gefen ba lalle ta zama cewa ko yaushe waliyi ake wa ba akan yi wa wanda ma ba waliyin ba don taimakawa addini to ina jin a cikin wannan zance ne muna cikinsa sai darasin ya katse na karshe da muka yi to sai ce wadhalika wannan abun limalahu min aslil islami zai faru ne saboda abin da ke tare da mutumin na asalin musulunci fi muqabalati dhalika an-nasrani al-mushrik wajen tinkarar wannan kirista wanda yake shi mai shirka mai bauta wa Allah wa qad yakunu ash'ariyan masalan yunadhiru wa hakaza ita zai iya zama ba ash'ari kamar da malamin misali da baqillani wa hakaza haka nan dai kuma irin wannan abu yana gudana sai ce fa idan to nan ne ba mi ba yace don haka الكرامه التي تحصل للعبد ينبغي النظر فيها ita karamar da zata auku ga mutum bawa ya kamata a lura da ita wayuta wa ta'ammul ko yanbagi nazaru fiha wa ta'ammul ya kamata ayi dubi cikin ta kuma ayi tuntuntuni a lura fala yu'ajjalu bil ithbat wala bil inkar mutum yazo yana cewa wani an masa karama wani ma an masa karama to kada ayi gaggawar ƙaryata shi mun gane wannan yau za ta iya yiwuwa hakan ne karamar ce za ta iya zuwa kuma ba karamar bace sai ce aidan har yanzu min qa'idati ahli sunna daga cikin qa'idar ahli sunna fil karamati a babin karama anna al karamata la yuta'allaqu bi ashabiha shine cewa ita karama ba a rataya da masu ita a makalkalewa mutum har a mai da shi wani abun bauta shine ma'anar ta'alluqin da yake nufi ta'alluqul bid'i akwai ta'alluqus sunni akwai ta'alluqul bid'i zai bayyana mana wannan ba sai na tsaya ba yanzu yace bal hiya ikramul lahu kawai dai karramawa ce Allah ya musu in ku Allah ya karrama mutum ba lalle ku a ce kuma ku makalkale masa kuma da shi wani abu da za a wato ko a koma ana bauta masa ba ko kuma a bashi wani girman da bai dace da shi ba mafi yawan mutane idan aka ce wani an ji yayi karama ko an ga wata karama a hannunsa me yake faruwa a gurinmu mafi yawa shine sai a mai da shi wani abu kuma daban ya fita daga cikin sauran malamai ko sauran mutane sai a rika kallonsa da wani kallon daban kamar ba dan adam ba ana neman a bauta masa to wannan ba a yin karama dan wannan dan mutum yana da karama Allah ya karrama shi to an karrama shi ne dan wani abu kuma wannan karramawa ta sace ba lalle ku kuma a ce sai kuma kalkale masa har a fita daga hanya sakamakon girmama shi ba sai shi wala yuta'allaqu bi sahibiha li ajli al karamati ita dai nana ta mana ba a makalkalewa shi ma abucin wannan karamar saboda karamar wallahu jalla wa ala shi ko Allah subhanahu wa ta'ala akramahu ya karrama shi ne wa a'zamu min karamati al wali karamatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam karamar da tafi kowace tafi ta kowanne wali ai ita ce karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum da aka karrama a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dan adam din da ya kai shi daraja babu dan adam din da Allah yake so irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda ya samu daraja irin tasa kuma har duniya ta tashi ba za a samu ba kowanne wali ba zai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace fi hayatihi wa ba'da mamatihi Allah ya karrama shi a rayuwarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ya karrama shi hatta bayan rasuwarsa ku duba ku ga ko abin da ya shafi kauna kawai da soyayya tunda aka yi duniya babu dan adam din da duniya take son sa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bincika duk tarihin duniya duk rubuce-rubucen da aka yi a duniya ka fito da wani dan adam da ake son sa irin san da ake wa annabi ba a samu ba zaka ga mutum ko yana laifuffukansa amma ana zuwa gun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana gaba kuma duk abin da zai yi akan ya kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci zai to ba wannan ko ita wannan ta isa karama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ku duba ku ga yadda Allah ke kare masa mutuncin sa da ya hada wannan addinin ba zai yi ba dama sai da shi sai da sunan sa tunda a kiran sallah ta da iqama a komai Allah subhanahu wa ta'ala kamar da ya gaya masa cewa wa rafa'na laka dhikrak kuma muka daukaka maka ambatanka domin wannan karama ce mun daukaka ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Allah subhanahu wa ta'ala duk inda za ambaci Allah za ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba da kuma sunan sa har yanzu yake bakin dukkan musulmi wajen yi masa salati ana ambatan sunan sa gaba daya za a ce sallallahu alaihi wasallam wanda addu'a ce wanda ake masa kuma addu'an da yayi din yake samun lada sakamakon abin da yayi din Allah ba mu ladan abin da muke na salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa karamar da tafi kowace ita ce karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wanda Allah mu duke karrama shi a rayuwarsa da bayan rayuwarsa bil ayati wa bil barahin da ayoyi da hujjoji bal wa bi istifa'ihi rasulan kai daga zabarsa ma zabarsa da yayi a matsayin manzo wa khataman lil anbiya'i kuma a matsayinsa na cikamakin annabawa wal mursalin da manzanni wa ma'a zalika amma tare da haka huwa alaihi salatu wassalam shi da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi hadhara shine wanda ya tsoratar da mu'minai an yuttakhadha qabruhu masjidan shi ya hana a riki masallacinsa abinan kabarinsa a matsayin masallaci har addu'a yi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ya Allah karka sanya qabri wato qabari na a matsayin wani gunki da ake bauta masa shi ya roki Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan har yanzu qabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kun san cewa a duniya duk duniya babu wani annabi da aka san kabarinsa a yanzu bisa haƙiƙanin yaqini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah da suka gabata akwai maganganu dai haka da cece ku ce wannan yace ana zaton akwai kabarin annabi Ayyuba a Syria akwai kabarin annabi wane ne a wuri kaza duka ba tabbas inji malamai sai kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka san inda yake shine inda yake a gidansa a Madina a garin Madina ga masallacinsa ga gidan yanzu ya zama gidan yana cikin masallaci duk wanda ya je Madina ya gani yana nan a ciki kabarinsa tunda ya rasu babu wanda ya taba wannan wuri haka yake tunda aka binne shi a ɗakin Aisha Allah subhanahu wataala ya kare da jikin ya kare da martabar kuma ya tsare wurin babu wani abu da za a ce aje ana bauta masa har yau din nan wannan duka kuma nufi ne na Allah subhanahu wataala to shine yin addu'ar dama ya Allah karka sanya kabarina ya zama gunkin da ake bauta masa to kaga idan karama tana sa a makalkalewa mutum har a mai da shi wani abu a rika bauta ai kamata ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan tunda babu wanda ya kai shi to gashi shi din yace kar ai masa irin wannan abun a rika wato bautawa kabarin sa ya hana wannan da kansa da bakin sa tun kafin ya rasu sallallahu alaihi wasallam wa an yud'a ko a roke shi shi a kira shi a ce ya rasulullahi yi min kaza yi min kaza yi min kaza ya hana wannan dan haka ashe kuskure ne abinda za ka ga wasu suna yi ko a ce a rubuta takarda in mutun zashi haji sai a bashi a ce ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh ana yi daga wasu kasashen na nan dai alhamdulillah naga ba a yi to ko dai wasu suna yi dai to ba daidai bane wani wata ta rubuta ya rasulullahi yau shekara ta kaza da yin aure amma ban taba samun haihuwa ba a bani da sai ta rubuta wannan sai a je da sai a sa cikin kabarin da can an yi shekarun da ake yin wannan tunda aka sa wannan tsaran za ku ga cewa duk wanda ya zo wucewa ana ce masa ya faɗi addu'ar da zai faɗa ta sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan taimakon mutane ne ba kiyayya bace ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar a zo a gaishe shi babu wanda yake hana a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abinda mutum zai yi da zai iya masa hasara addinin sa ko ya ce ya rasulullahi bani kuma roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya rasu a roƙe shi abinda ba mai iyawa sai Allah wannan ba daidai bane sabawa Allah ne kuma bashi matsayin Allah ne shi kuma ya hana ai masa wannan abu ba shine kuma san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in kuma an ce wannan ba kyau ba a nufin kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal shine ainihin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din a tsare shi daga aje abauta masa tunda shi ya hana wannan abu Allah sadi an fahimci abu to sai ce wa an yuj'ala qabruhu idan ya hana kuma ya tsoratar a sanya kabarin sa ya zama idi idi shine wurin kai kawo kowane lokaci daga ya zagayo a komu don ana kiran idi idi li'annahu ya'udu saboda yana dawowa yana zuwa ya dawo mai ma'anar idi saboda shekara ta zagayo ranar sallah karama ta yi ko shekara ta zagayo da sallah babba ta yi wannan dawowar da rana take shi ake ce mai idi mun gane wani shito a ranar a sa shi a wurin biki da za a rika zuwa ana wani biki na musamman to ya hana a mai da kabarin sa haka wa ashbahi dhalika da makamancin wannan lamma hadathat li ta'ifatin min al-awliya'i alladhina hukiyat anhum karamatu yayin da ko in ce kamar abin da ke nufi da ana kallon wancan da iya wannan za a kalla lamma hadathat li ta'ifatin min al-awliya'i alladhina hukiyat anhum karamatu ko in ce wannan abin nan tsarin zancen nasa ne dan rikici anan dan wannan abin da ya kawo ba shi da alaka da abin da ya faɗa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma atafi yayi na wata magana cewa wannan abun yana da munasaba yayin da wani abu na irin wannan karamomi ya auku ga wani yanki na wasu mutane na waliyai da aka hakaito cewa akwai wata karama dangane da su to ko mai aka hakaito na karama dangane da su bai kai karamar da aka dangana ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai shi fa idan don haka husulul karamati la ta'ani at-ta'alluqa samuwar karama ba ta nufin a makalkalewa mutum a mai da shi wani abun bauta bal la yajibu at-ta'alluqu biman hasadat lahu al-karamatu bi halatta ba ko bai wajaba ba kai a makalkalewa wani mutumi da wani abu na karama ya faru ga hannunsa la fi hayatihi ko a rayuwarsa wala ba'da mamatihi ko a bayan mutuwarsa at-ta'alluq ghayra ash-shar'i wato ta'alluqi wanda ba na shari'a ba to nan zai bayyana mana menene ta'alluqi na shari'a Allah sai kun gane me yake nufi da ta'alluqi makalkalewa wani abu yace amma ta'alluqu shar'i amma ka makalewa mutum abu ta bangaren da ya halatta a shar'ance gashi yace bi an yata affara bir rajulis salihi shine mutum ya tasirantu da wani mutum salihi mutumin da yake na Allah ne na kwarai ne bawon Allah ne mai tsoron Allah kana lura da halayensa kana daukar halinsa saboda tsayuwarsa akan hanya kana kwaikwayon abin da yake yi kaga wannan ka tafirantu da shi ka makalkale masa wannan makalkalewar mai kyau ce kana koyi ne da abin da yake yi wanda yake kuma daidai ne sai ce wa an yusahab kuma a abokance shi a zauna tare da shi litaqwiyatil musahabi domin karfafuwar shi wanda yake zamana tare da shi din ala ta'ati llahi akan da'ar Allah au an yus'ala ahyanan ko kuma a roke shi wani lokaci liddu'ai cewa yau mutun addu'a ka zo ka ce masa zaman saboda kyautata zato da kake masa kace da Allah akar maka lahu asamu addu'a wuri kaza muna da bukata kaza da Allah ya mana addu'a saboda kyautata masa zaton cewa addu'ar sa Allah na karba wannan kun ga shi ma ta'alluki ne da ya halatta kai mutun wannan ma'ana dai malami irin girmamawa da za ka yi masa ita ce wannan ko saboda tsayuwarsa akan hanya kai koyi da halinsa ko kuma ka nemi yi maka addu'a wannan ta'alluki ne rataya ce wadda ta halatta amma a koma a mai da shi wani ramzi wata alama da ta wuce matsayinsa ko a mai da shi annabi ko a mai da shi Allah to wannan ta'alluki ne wanda yake na bid'a kuma bai halatta ba shi kuma ne dai an gane an yadu'uwa wa nahwahu da makamancin wannan wato koyi maka addu'a da makamancin haka yace fa hadha la ba'sa bihi wannan ba laifi lakin la min jihati ta'alluq bihi amma ba ta bangaren makalkale masa ne da rataya da daukar cewa addini baya yi wasai da shi ba wa hadha li maslahatin wannan saboda wata maslaha li maslahatin amma yahsulu zalika saboda wata maslaha ga mammiya da wannan abun ke aukuwa mithlu ma tuliba min sa'adin misalin abin da ya auku ga sa'ad da aka neme shi an yi qusima cewa yayi ya roki ubangiji ta hanyar magiya yace ya rantsa da Allah Allah zai bada nasara fil fathi wajen cin nasara a yaki wal Allah yana magana ne zuwa ga al-bara ibn malik da muka karanta ya fadi sa'ad a madadin sa don shine muka karanta a baya wannan abu ya auku al-bara ibn malik ibn ma'rur shine wanda wannan abu ke aukuwa da aka je yaki aka ce yace wa ubangiji ya Allah na rantsa sai ka ba mu nasara a wannan yaki saboda shi mutun ne wanda in ya rantse wa Allah akan wani abu to Allah na yin abun ya auku don ya fidda shi daga rantsuwa shine law aqsama ala Allah la abarahu to shine ma'anan al-iqsamu ala Allah yace wa ashya'ku wa ashbahi dhalika kai da makamancin waɗannan mimma huwa dakhilun fi dhimni al-fa'idati al-amma na irin abin da zai amfani al-umma akwai fa'ida ga mammiya a cikin sa Allah ya sa dai kun gane wannan yace idan don haka dai fa ahlus sunnati fi babil karamati wasat su ahlus sunna in aka zo babin karama to matsakaita ne a tsakiya suke wasatun bainal munkirina a tsakiya suke tsakanin masu inkarin karama kal mu'tazilati kaman mu'tazilawa su ba su yarda da karama ba su a wurin su ba wani abu wai wani abun mamaki to wanda yace maka azabar kabari ma bai yadda da ita ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fada wai ai ba je kabarin an kara kunne an ji cewa ana yi saboda su duk abin da wai ya saba wa hankali ba su yadda da shi ba to kaga wanda wannan bai yadda da shi ba ai ba zai yadda da wani abu na karama ba duk abin da ya faru zai ce kawai wai rufa'ida ne kawai ake muku to mu'tazilawa ba su yadda ba yace wa man shabahum da wanda ya kama da su mu'tazilawan koda baban mu'tazila bane shi kabni hazmin kaman ibnu hazmi shi ma ra'ayinsa kenan shi ma bai yadda da karama ba ku ji abun mamaki kun san da ibnu hazmi al-zahiri yace wa ghairihi da makamancin su dama na ga muku shi a babin aqida yafi kusa da mu'tazilawa akan kusancinsa da ahlus sunna a babin aqida mai zulfi musamman bangaren abin da shafi harkokin ilmul kalam da abin da shafi sifofin Allah da imani da kaddara yafi karkata zuwa ga aqidar mu'tazilawa saboda tasirin tuwa da su da littafan su da ya karanta amma ana zancen tsakanin musulunci da wani abu ma musulunci ba to yayi kokari anan kamar da ya rubuta a littafin sa al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal wanda ya kare addinin musulunci ya raddi ga yahudawa ya raddi ga kirista raddi mai kyau har na taba ku labarin ibnu taymiya irin yaban da ya masa to amma shi a cikin gida a dasa aqidar ta abin da ya shafi imani da Allah da sunayen Allah da sifofin Allah da kaddara to yana da matsala ya kuma mazhabar mu'tazilanci yake bi ko in ce yafi kusa da su to haka a babin karama din nan bai yadda da karama muje to a cikin abin da ke faɗa anan shine ahlus sunna tsakiya suke tsakanin masu inkari irin su mu'tazilawa da irin makamantansu su bin ibnu hazmi wa bainal ghalina da kuma tsakanin wato masu wuce iyaka ka gulatus sufiyati kaman masu wuce iyaka a harkar tasawufi ma'ana masu dariqun sufaye su kuma kaga ai sun yadda da karama ba su tsaya wajen yaddar kawai ba har suka wuce iyaka to kullun alheri yana tsakiya kar ka wuce iyaka kar kuma ka ki abin da aka ce kai imani da shi kaga irin su mu'tazilawan da su ibnu hazm su me suka yi ki suka yi sun gaza yin abin da aka ce su yi imani da shi su kuma sufaye sai suka wuce iyaka garin tabbatar da karama din sai suka wuce iyaka har karamar suke daukar ta alama ce har za a mai da mutun matsayin annabi darajar annabi har ma a mai da shi Allah subhanahu wataala Allah kiyashe mu to amma kun ga aqidar sunna ta daidai wanda in dai ka karanci alqur'ani ita zaka samu ka karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aqida zaka samu shine karama gaskiya ce amma ba ta nufin a mai da mutun wani matsayin da ya wuce nasa bata nufin kuma ai inkarin ta a ce ba za a yadda ba saboda me ta tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba kuma ta ba kuma mun karanta wannan abubuwan da suka auku na karamomi tun ma daga mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa karamar sahabbai da karamar tabi'ai da misalai ma da yawa da ibn jami'a ba mu a wannan littafi to muje wannan kuma ba wai a iya wannan babin bane ahlus sunna suke tsakiya aqidar sunna da ake ce ma ita ce aqidar ahlus sunna a kowanne babi haka take tsakiya ce tsakiyar nan ita ce daidai in ka zo babin kaddara haka zaka samu ahlus sunna sune a tsakiya tsakanin su wannan qadariya da basu yadda ba da kuma waɗanda suke yan jabariya da suka yadda suka wuce iyaka in ka zo babin har yanzu abin da shafi sunayen Allah da sufofi zaka ga ahlus sunna tsakiya suke tsakanin mu'attila da basu yadda ba da kuma masu ta'wili wannan sun abin da mushabbiha kai masu tashbihi da tamthili sun tabbatar da siffofi ga Allah har suka wuce iyaka suka kwatanta shi da dan adam kaga aqidar sunna babu kwatanta Allah da dan adam amma abin da yace ya tabbatar wa kansa sai a tabbatar haka nan a babi dai da yawa babin sahabbai haka ahlus sunna sune a tsakiya ba sa bautawa sahabbai ba sa kuma zagin su ba a samu wani daga cikin ahlus sunna ya daukaka matsayin sahabbai har zuwa matsayin manzon Allah ko matsayin ma'sumai ko matsayin Allah babu wannan ba daidai bane dan ana son sahabbai haka nan kuma ba a daukar ai zagin su la'antar su a zage su ko ma a kafirta su haka nan a babin ahlul baiti ahlus sunna tsakiya suke sakamakon abinda wasu suka yi shi a misali suka wuce iyaka wajen ahlul baitin har suka mai da su wani abun bauta wasu kuma suka koma nasibawa su kuma suna zagin su ahlus sunna suna ina suna tsakiya ba sa zagin ahlul baiti ba sa kuma mai da su alloli don haka kullum ka tsaya akan aqida ta take ita ce a tsakiya ita ce daidai insha Allah daidai da Qur'ani daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa har yanzu ka gulata sufiyatul ladina yaj'aluna al-karamata sabilan lit-ta'alluqi wanda sufaye da su sukan sa karama ta zama hanya ce ta ta'alluqi a makalkalewa mutum saboda kawai an ga karama gare shi yanzu nan zaka ga an mai da mutum wani abu daga yayi wata an ga wani abun mamaki sai ce kai ashe wani takarwa ne dama ta bayyana sai a ta yadawa shikenan sai a dawo gindin sa a taru ana dawo gindin sa a ta bauta masa shi kuma sai ya ji wannan abu a hankali hankali sai ga ya daina alwala ya daina sallah tare da mutane sai sai yana da mahabba a zuciyarsa ai shikenan yana so soyayyar annabi ta isa zai zauna baya sallah baya azumi baya zakka baya komai shikenan an mai da shi wani abu to wannan duka ta hanyar wannan wuce iyaka din ake a ce an samu wani har yana yawo a cikin gari yana cewa ya gafarta wa mutane zunuban su har ya da'awa ya ce Allah ne shi duk wani abun an yi shi to Allah ya sauke to duk a wannan hanyar ne ta wuce iyaka kar ka bari ka wuce iyaka ka tsaya a daidai ba a ce babu waliyai ba duk wanda yace ba waliyai ya karyata Qur'ani ya karyata sunna amma waliyan nan menene su ba annabawa bane ba su kai matsayin annabi ba amma suna da darajar su ba a kafirta waliyai ba a rashin girmama su ana girmama su amma alaƙar su da ubangiji ita take fidda su ba mu ne zamu mai da su wani abu har a koma ana bauta musu ba Allah sa dai an gane sai ce wa aidan har yanzu kuma la yufarriquna bainal khariqi ash-shaytani wa bainal karamati su sufayen nan ba sa bambancewa tsakanin al-khariq wani abun mamaki da ya auku wanda yake mina shaytan daga shaytan yake shine al-khariqu ash-shaytani abin da yake dabo ne su dabaru ne wani asiri ne wani tsafi ne da makamancin waɗannan abubuwan da wasan da sheidan zai da hankalin mutum wa bainal karamati ba sa bambancewa da karama idan mutum ya zo yi musu rufa ido sai su ce karama ce shine saboda me su sufaye fa yake zance yana zance masu dari kun sufaye wani ya zo ya wani abun mamaki ma ko rufa ido ne yake yi da wani abu na tsafi yanzu ne sai a ce a wani ashe yana da karama saboda rashin ilimi a wannan bangaren basu karanta menene karama ba basu fahimce ta ba ko kuma saboda wani abu na son zuciya in ya shiga yace sai a ce fi hadhihi al-mabahith ziyadatu tafsilin fima nastaqbilu za yace akwai ƙarin bayani da zai zo na bincike da ƙarin bayani da bayani kuma dake cikin abin da zai zo mana nan gaba shine har yake cewa naqifu inda hadha za su tsaya anan a darasin su da suke yi tunda na ga mana wannan sharhin da muke karantawa darasi ne irin wannan da muke na masallaci to nan suka taba tsayawa shi kuma mai tarawa da yake daga kasa take rubuta kawai sai rubuta wai hadda wannan naqifu inda hadha to mu wucewa zamu ko yau to dide da darasin su yazo na gaba suka ci gaba yake cewa al-karamatu inda al-ashaira nan dai magana akan karama a wurin masu aqidar ash'ariyya kun san suwaye ash'ariyya tuku mun sha magana la'alla wasu sun za su tuna wasu ba su tuna ba in an ce ash'ariyya ko al-ash'ariyya mazhaba ce ta ilmul kalam ku riƙe wannan ta ilmul kalam me ilmul kalami ilmin nan na wato gina harkokin aqida bisa hankali ba bisa nassun qur'ani ko hadisi ba shine ilmul kalam to ash'ariyanci ɗaya daga cikin waɗannan ilmin mazhabobin ne kamar mu'tazilanci su suna fifita hankali akan nassoshi an samu malam abul hasan al-ash'ari sunansa ali ibn isma'il wanda ya rasu a shekara ta 324 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne kuma ya shekara 40 akan wacan aqidatul mu'tazilawa sai Allah ya masa rahama ya tuba ya bar wannan hanya ya koma hanyar wani ibn kullab bayan sun yi sabani da malamin sa al-jubba'i ibn kullab din shi kuma yana da nasu shi ma aqidar da ta san mazhabar a wasu babin na ina sifofi musamman yana da maganganun sa su ne mazhabar ash'ariyya har zuwa yanzu a babin as-sifatul ikhtiyariyya wannan mas'aloli ne masu zurfi a babin aqida ba sai mun shiga cikin su ba kawai dai ina ba mu tarihin waye abul hasan al-ash'ari kuma mecece mazhabar har ake wannan zancen daga baya ya rubuta littafai da yawa a ciki ya bayyana barinsa ga waɗancan aqidun har yana cewa ya komo mazhabar Ahmad bin Hanbal malam Ahmad bin Hanbal ko a zamaninsa tunaninsa da aqidarsa shike mafala shike wakiltar ahlus sunna musamman a zamaninsa shi yasa ake ce masa imamu ahlus sunna wal jamaa a zamaninsa saboda tsayuwar da yayi musamman abin da ya shafi dai babu rikicin da ya faru na alqaulu bi khalqi alquran da aka kulle shi aka ce aka yi masa bulala har sai ya ce qur'ani makhluqi ne mun sani wannan tarihi mun taba zancen sa to tsallake wannan abu da abubuwan da suka biyo baya ya zama cewa maganganun sa sune mizani a wurare da yawa wajen gane menene mazhabar al-sunna saboda a zamanin sa abubuwan sun fara rikicewa to abul hasan al-ash'ari ya rubuta yake cewa ya dawo kan abin da Ahmad bin Hanbal yake amma har zuwa yanzu littafan nasa suna nan kamar al-ibana anan ya ambata irin waɗannan abubuwan da ya dawo duk da cewa malamai da suka lura da abubuwan da ya rubuta din da maganganunsa da aqidunsa suna cewa komowar da ya zuwa ga mazhabin salaf ba komowa ce gangariya a kowanne babi ba komowa ce mujmala a dunkule saboda kamar da ibnu taymiya ke cewa sanin da yewa ilmul kalam da harkar mu'tazilanci sani ne mai fadi daki ilimi ne mai zurfi yayi a wancan shekarun amma sanin sa ga sunna sani ne mujmalan adunkule shi yasa har zuwa yanzu akwai wasu maganganun sa da suka saba wa sunna din duk da cewa ya rubuta cewa ya bar wadancan ya dawo cikin ahlus sunna to wannan kuma abin da yake kai daliban sa da suka zo sun gina mazhabar akwai wanda ya rubuta littafin tajarrud ne na littafin zaman ibnu faurak yana cikin manyan malaman ash'ariya da suka rubuta littafai suka fito da aqidar ash'ariya ta zama da kaidojinta irin su Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi wanda ya rasu 1606 shi ma ya rubuta littafansa da ya bayanin aqidar ash'ariya kafin shi akwai wancan Baqillani da na ba mu labari da su wanda ya rasu 403 bayan sa aka samu irin su Al-Juwayni mai littafin Al-Waraqat na usulul fiqh shi ma mai akan mazhabar ash'ariya yake da ya rasu 478 bayan sa aka samu irin su Al-Ghazali wanda ya rasu 505 mun san dai al-Imam al-Ghazali mashhuri duk waɗannan sun taimaka wa mazhabar ash'ariya haka sannan kuma aka samu isu Razi din Ibn Fawrak suka zo har Ibn Fawrak suka yi tasiri irin su a cikin irin su malam Baihaqi duk da cewa malami ne na hadisi amma a babun aqida ya shiga cikin waɗannan abubuwan wannan dai muƙyale shi abinda ake cewa dai mazhabar ash'ariya a dunƙule ita ce wannan to menene kaulin su a babin karama ra'ayin su a babin karama menene shi shine ke cewa al-karamatu mithlu ma zakartu laka ita karama kamar yadda na ambata maka shine ma yujirillahu shine abinda Allah ke gudanar da shi min khawariqil adati na abubuwan da suka keta al'ada suka saba al'ada ala yadai waliyin a hannun waliyi ai mun san karama ita ce wannan yace amma ala ko amma ala yadai nabiyin amma in hannun annabi ne al-ayatu to kamata ya ce fal ayatu tunda amma duk inda aka faɗi amma jawabin ta yana farawa da fa'u kuma ne faɗa muku zancen baki ne galibi wannan ba a rereye shi ba yace fal ayatu wal burhan in abin da ya faru na abin mamaki a hannun annabi ne me ake kiransa aya ko burhani shine malaman ilmul kalam suke kira mu'jiza yawa kuma dai ana faɗin mu'jiza din ba matsala bane ya zama istilahi din an ce mu'jizan ana nufin ayoyi din da barahin amma dai a qur'ani da sunna sunan da suka zo da shi ba mu'jiza bane al-ayat ne wal barahin shine ma yu'tahu an-nabi abinda za a baiwa annabi mimma ya'jizu anhu al-insu wal jinn na daga abinda wani dan adam da wani aljani za su kasa yi ba za su iya shi ba annabi zai zo da wani abun mamakin da babu mai iyawa a cikin aljan babu mai iyawa a cikin mutane to sai she fal asha'iratu su waɗannan al asha'ira da ake faɗi kafin ban gama faɗa muku asha'iran ba saboda dan dai ku ƙara ganewa bayan wancan abin da nake faɗa mana na asalin ko abul hasan al-ash'ari da malaman da na ambata a yanzu in an ce a yanzu dan ka gane abu akwai ash'ariyan ko babu ita akwai mafi yawa shi yasa mun ga cikin cewa mafi yawan ma al'ummar musulmi a zamanin yanzu abinda suka yadda da shi an gina shi ne akan aqidar ash'ariya littafai da ake rubuta ake koyawa mutane abinda ya shafi kun san dai abin da ku karanta a kawaidi ai ko na abinda ya shafi abinnan al-wujud wal qidam wannan abubuwan da suka shafi sufofi to an gina shi ne akan wannan mazhaba ta ash'ariya zan ma bi misali kawai da iya babin sufofi saboda shi ne ya fi shahara a babin sufofi kuma na sha gaya mana wannan dai sun yadda ne da sufofi guda 20 banda sifa 20 ba sa tabbatar wa Allah komai na sufofi su ne wannan sufofi da za ke karantawa a cikin kawaidin da za ku gani haka irin su littafin jawharatul tauhid da ummul barahin waɗannan dai littafai da ake koyarwa a sakandare da abin nan da suke ake gabatarwa ɗaliban ilimi suke karantawa a matsayin shine tauhidi to wannan ita ce mazhabar ash'ariya din akan wannan mazhabar aka gina waɗannan abubuwa wanda su sifatul ma'ani as-sam'u wal basaru wal ilmu wal hayatu wal qudratu wal kalamu da sauransu guda 7 akwai kuma as-sifatul ma'anawiyya sai as-sifatul salbiyya sune al-qidam wal baqa'u wal mukhalafatu lil hawadith wal wahdaniyya sannan kuma sai abin as-sifatul nafsiyya ita ce al-wujud in ka hada su gaba daya sune sifa 20 banda wannan sifofi 20 ash'ariya suka ce kar a tabbatar wa Allah komai wannan kuma ina zuwa wannan an same shi ne daga aqidar kullabiyya mun gane wannan Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab wanda shi Abu al-Hasan al-Ash'ari da ya bar mu'tazilanci ya komo aqidarsa wannan ita ce aqidarsa to sai ta darshe daliban Abu al-Hasan al-Ash'ari suka dauka wannan shine abinda magabata suke kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da can magabata basu yadda da wannan aqidar da ake ce mu ash'ariya ba ita ce aqidarsu ba ita ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mutane da shi ba tsakani da Allah Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa duk a cikin alqur'ani ya tabbatar wa kansa wajibi ne a tabbatar masa ba tare da tawili ba duk abin da Allah ya faɗa shine gaskiya yawa don waɗancan abubuwan da ba akan su muke ba sosai balantana mu tsaya mu kulkule su gaba ɗaya su sun gina su ne da hankali ba da nassi ba hatta abin da ya shafi tabbatar da sunayen Allah da sifofi din su as-sam'u wal basaru wal ilmu wal qudratu wal hayatu waɗannan abubuwan duk ba sun tabbatar da su bane akan saboda Allah ya ce yana da su in ba kuma ta ba ina jina ta ba ga mun sun tabbatar da su ne saboda hankali za su ce wannan halitta da muke gani waye ita ya akai muka san akwai Allah suna da hanya da ake ce ma abin nan hanyar hawadith ma'ana abubuwa da suke fararru ta hanyar haka ake gane akwai Allah cewa duniyar nan dai gata to bata samu kanta ba ashe lalle tana da wanda yayi ta wannan ba matsala to amma sai su ce ta ya za a gane wanda yayi ta sai a ce wannan duniyar tana caccanzawa mu dinnan kenan mu halitta mutane da aljanna sama da ƙasa muna da wani abu da ake ce mu siffofi siffofin nan kuma suna canzawa to ashe kenan wanda yayi mu baya canzawa wannan kun ga da hankali ne sai kuma a ce har yanzu wanda yayi wannan duniyar ba zai yi ya iya ta ba sai da ilimi sai sai to ashe Allah yana da ilimi wanda yayi wannan duniyar ba zai yi ba ya iya ta sai face yana da ƙarfi yana da iko sai a ce to a tabbatar masa da alqudratu wannan kuma halittar da yayi mu muka zama mabambanta wannan dogo wannan gajere wannan fari wannan baki wannan yare kaza wannan yare kaza to ba zai iya wannan tamyizin ba sai yana da irada yana da nufi da haka sai su ce a tabbatar wa Allah al-irada kun ga waɗannan abubuwan tare da cewa ilimin da ji din da gani duk Allah ya tabbatar wa kansa a Qur'ani to su ba daga Qur'anin suka dauko ba a hankali aka bi aka ce ya kamata Allah ya zama yana da kaza tunda yayi kaza ya kamata ya zama yana da kaza saboda yayi kaza Allah sa kun gane wannan to wannan ita ce aqida ta hanyar ilmul kalamin nan na gina aqida da ilimin da hankali ba da nassi ba ta hanyar haka aka same ta to da suka zo babun karama mu kyale sauran abubuwan saboda ba dan ya kawo ba kamar yadda yake cewa galibi da ba sai mun shiga cikin wannan abun ba to yace fal asha'iratu su asha'ira dinnan indahum awrunsu almu'jizatu wal karamatu mutasawiyatun fi jinsiha wa qadriha awrunsu ba bambanci tsakanin mu'jiza da kuma karama kun gane wannan nan can abu yanzu abinda muka karanta insha Allah ina sa ran kun fahimci ai akwai bambanci in an ce mu'jiza ta waye ta annabawa in an ce karama fa ta zuwaye ta wali to a wurin su su suna cewa duk ɗaya ne ba bambanci tsakanin mu'jiza ta annabi ba bambanci tsakanin ta da karamar waliyyi ta bangaren jinsin irin abin da za a iya yi da kuma gurgurdan abin da za a iya yi ai mu kuma ta ba mun karanta ɗaya daga cikin darussan a baya cewa karamomin waliyyi duk girman su ba za su kai mu'jizar annabawa ba babu wani waliyyi daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu in dai ba annabin ba wanda ba annabi ba tun daga sahabbai har tashin kiyama babu waliyyin da za a bashi karamar da ta fita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min haythul jins da kuma alqadr ma'ana ta bangaren jinsin ta nau'in abin da za a bayar din da kuma gurgurdan girman da ko kankantar dole kaga ma'ana abin da yake nufi jinsin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nau'in ta yafi na wannan mutum yafi na waliyyi sannan kuma girman ta da alqadarin ta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta fita waliyyi to a wurin su a sha'ira saboda da hankali suke bin abin sai suka ce a'a su a wurin su a fahimtar su da karama da mu'jiza duk abu ɗaya ne ta bangaren jinsi haka nan ta bangaren wato girman abu an gane abu sai ce abin nan sai shi menene yace fil jinsi wal qadri mutasawiya wannan memetawa ne dai yace annaru hiya annaru wuta ita ce dai wuta almu'jizatu allati tahsulu lin nabi tahsulu lil wali me yake nufi da annaru hiya annar yana ishara zuwa ga misali abin da ya gabata muka karanta a baya ai ya ba misalin wutar da aka sanya Abu Muslim al-Khawlani kuma kun tuna kissa sa ko ba mutanen zamanin wannan annabin ƙaryan da ya kama shi yace ya rura wuta ya sa shi a ciki ba yawa to irin wannan wutar ita ce irin wanda aka sanya annabi Ibrahim a ciki shine muka karanta cewa da bambanci ta annabi Ibrahim daban girman nau'in mu'jizar da kuma wutar ita ma daban ce ba irin wannan bace to su a wurin su su ce annaru hiyan naru waccan wutar da wannan dade ne ba matsala agun asha'ira kun fahimci wannan nan can yawa sai yake cewa a ina ne allati tahsulu lin nabi al mu'jizatu allati tahsulu lin nabi mu'jizar da zata auku ga annabi tahsulu lil wali ita ce dai wanda zata faru ga wali bi nafsiha ainihin ita ce jinsin su daya lakin al farq bainahuma kawai bambancin dake tsakanin su annaha takunu fin nabiyyi cewa ita ta annabi akwai sun san akwai bambanci tsakanin annabi da annabi akwai a Hausance kun gane zance na annabi da annabi a
annabi
yawwa in ku aka ce annabi wannan annabi ne ana nufin jinsin annabawa ko ba ku san wannan Hausar ba yawwa in ku aka ce wani annabi ne ko ba annabi bane kun gane yawwa to abin da yake faɗa anan jinsin annabi yawwa akwai Hausar sosai yawwa sai ce fin nabiyyi a wajen bangaren annabi takunu maqrunatan tana kasancewa an gwamata bid'awan nubuwati da da'awar annabci wa bitahaddi da kuma kalubale shine tahaddi challenge kai challenging kace in an isa a kawo kaza shine ma'anar tahaddi shine ake cewa kalubale da Hausa ko yawa fi ba'dha laysa fi jami'iha abinda suke faɗa yanzu dai abinda nake so ku gane a dunkule cewa suke mu'jizar annabi da karamar wali duk abu ɗaya ne bambancin su shine shi annabi a tasa mu'jizar tana gwame da ya ce shi annabi ne sannan na biyu ya ce in an isa a kawo irinta kuma aka rasa mai kawo irinta a zamaninsa shine kawai bambanci amma bangaren wanne irin nau'in abun mamaki ne su ba sa bambancewa wannan shine bambancin su da ahlus sunna agun ahlus sunna mabiya qur'ani da sunna sun ce a duk abin da za a yi wa annabi to nasa yafi girma da wanda za a yi wa wali a bangaren karama ta bangaren jinsin da bangaren girman abun da bambanci ba iya maganar ta hadisi shi yasa suke cewa yanzu misali in aka dauki wancan zancen cewa bambancin shine kawai shi wanda ba annabi ba ai shi annabi yana da awar annabci kuma sannan yana kalubale yanzu musailamatul kazzab a wurin asha'ira da zai zo ya ce shi annabi ba ya zo ya ce ma shi annabi ko da zai zo da wata mu'jiza ko ya zo da wani abu mamaki ko sihiri zai yi tunda yana ya zai iya yin sihiri da zai zo ya yi sihiri yayi wa mutane rufa'ido in ya zo ya ce shi annabi ne kuma aka kasa samun wanda zai ruguza wannan zai kawo irin wannan abin da yayi to shikenan a wurin ta'arifin a definition din asha'ira wannan wai annabi mu'jiza ce kun fahimci wannan wannan kun ga hatsari ne a wannan guri don haka ba ta haka ake gane annabi ba ita abin da ya shafi annabawa ana gane su da dalailun nubuwa kuma kathira shi yasa ibnu taymiya a cikin maganganun sa akwai littafi da ya rubuta sunansa annubuwat a cikin sa ya kwalkwale magana akan wannan mas'ala kana so ka fahimci wannan zancen gaba ɗayan sa to ka karanta wannan littafin duk da cewa yana da wahalar fahimta yayi raddi ne ga malam al-Baqillani wanda ne na bamu labari Abubakar al-Baqillani shi ya rubuta ka'idoji akan wannan harkar ta imani da annabci da mu'jizuwa da karama to kuma shi ke wakiltar bangaren asha'ira ibnu taymiya zai masa raddi daga cikin abin da ya fahimta kun san yana da cikin abin da in kana so ka yi wa mai da martani to ka fahimci aqidar wanda kake so ka yi martanin ma tukuna ibnu taymiya yana cewa ya fahimci kuskuren asha'ira abinda suka yi shine sun dauki cewa babu wata hanya ta gane annabi sai mu'jiza mu'jiza ita ce hanyar gane annabi idan ta hadu da da'awar annabci da kuma maganar tahaddi sai suka ce ba wata hanya shine yake cewa ba haka bane annabtaka ana gane ta hanyoyi da yawa wannan mutun zai san shi in ya koma kutubu da aka rubuta masu sunan dalailun nubuwa ai akwai littafai ajiye mana fada mana irin su na asbahani dalailun nubuwa da kuma na baihaqi ka karanta akwai bayanai da suke ban ya ake gane annabi alau yanzu alamomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzo ne na Allah kawai iya mu ujizozin da yayi ne sune suke nuna mana cewa annabi ne ya zo da misali ruwa da ya rika fitsatsagowa daga hannunsa da wasu abubuwa da ya aikata wanda yake karamomi ne manya ai ba iyakar su aka san cewa shi ne annabi ba qur'anin da ya zo da shi shine babban alamar cewa shi annabi ne to agun asha'ira ba sa kawo waɗannan abubuwa ko ba shi wannan zancen to mu dai kyalewin nan to sai yake cewa bitahdiyu fi ba'dihi laysa fi jami'iha amma al-karamatu amma ita karama falaysat maqrunatan bidhalika ba ta haduwa da wannan ma'ana in karama ce bambancin karama da mu'jiza shine ita ba waɗannan abubuwa ba da awar annabci babu kuma kalubale ga waɗanda suke nan masu rai a ce su kawo irinsa sai ce malamin a yanzu yake mai martani sai ce wa hadha ghairu lazimi wannan gaskiya ba bai lazimta ba ba lalle bane ya zama haka لأن الكرامات مراتب مختلفة domin ko su karamomin nan su ma ba matsayi daya bane wato martabobi ne daban-daban fil jinsi wa fil qadri wajen jinsin su da kuma girman su ba iri daya suke ba wa kadhalika ayatul anbiya hakanan ayoyin annabawa su ma mukhtalifatun fil jinsi wal qadr su ma sun sassaba kunga ba ana cewa karamu mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi na annabi Isa ba ai kaga jinsin karama ne amma ma'ana ai ta bangaren jinsi sun saba to ta bangaren qadar din ma sun saba na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun fi na dukkan annabawa to ya za a zo a ce na annabawan baki daya da kuma na waliyai su zama duk iri daya idan a tsakanin annabawa ba daya bane Allah ne fa ya ga mana tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah a cikin su akwai yace tilkar rusulu wadannan su ne manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen su akan sashi kaga wannan nuna ashe annabawa ba daraja su dai ba dole manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi dukkan annabawa wani annabin kuma yafi ulul azmi sun fi sauran su biyar din nan to sannan sai yake cewa minhum man kallama Allah a cikin su akwai wanda Allah ya magana ashe wanda Allah bai yi magana ba ko kai wanda Allah ya yi magana yafi wanda Allah bai yi magana ba ashe wannan kuma yi wa Allah ya zabo ne masa magana shi da shi ba tare da ba binnan ta hanyar mala'ika ba kamar da yau da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa ai kaga bai wa sauran ba ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa sun fi sauran ta wannan bangaren kaga wannan ai kara abin nan mu'jiza ce to amma mu'jizar ta saba a jinsin ta ta saba kuma a kadarinta to idan an samu sabani tsakanin annabawa na wani yafi na wani ya za a yi azo a ce karamomin waliyai ma a hada su da na annabawa a ce duk daya ne Allah ya sa kun gane wannan mutum yace wannan ba haka bane to ina ga dole sai mu tsaya anan lokaci yayi darasin mu na gaba sai mu ya zancen abin da ya kawo mana dangane da mafarki sai kuma mu koma littafin Ibn Taymiyyah duk dai wannan zancen a cikin sharhi ne na malam Salih Ali Sheikh da ya kawo mana waɗannan abubuwan naga fa'ida su ne kamar da na ambata mana shi yasa ne sai mu tsaya mu karanta din duk da wasu sun biyo bayan ko sun shiga cikin abin da mu karanta a baya Allah ya sa dai ana fahimta Allah ya ƙara mana fahimtar Allah ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar da take ita ce daidai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da ahlul baiti wanda kuma tabi'ai suka biyo baya da sauran malaman musulunci suke kai wanda za a bude qur'ani a gani hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gani muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi rayukan mu a musulunci Allah ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ba mu hadin kai wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fik malan riga